نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شاوكو غواتن المحرم هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة دبو الأياد الذي هدد أربعين دا شدا ودى تيدي دا عشرين غواتن بقوي ميلادية تدبو بيو دا عشرين دا هدو kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya ƙara mata yadda dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi ne na babban malami Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 33 a cikin darussan da ke gudana a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun tattauna wata mas'ala ta idan aka samu cin karo tsakanin umarnin uwa da umarnin uba wanne za a gabatar uba yayi umarni uwa ita ma ta yi umarni kuma dukkanin su suna da haƙƙi mai girma akan dan su na yau da kuma wajibcin bin umarnin su to amma ga kuma umarnin ya ci karo ta yi umarni shi ma ya yi umarni to sai malam ya ce idan ya zamana an samu irin wannan sai aka yi sa'a ɗaya umarni ya yi abu Allah ɗaya kuma umarni ya yi a saba wa Allah a nan babu kallon waye ya yi umarni da abu Allah waye ya yi umarni da a saba Allah kawai za ka bi umarnin wanda ya ce abu Allah wannan shi ne babu wani cin karo cin karon kawai sai ka jefar da wanda ya ce a saba wa Allah idh la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq na biyu idan ya zamana wato duk sun ba da umarnin kuma dukkanin su umarnin nasa ya ci karo da addini kowanne umarnin da ya bayar umarni ne na sabawa Allah uwar shi ta bayar uban shi ma ya ba da wani umarnin kuma duk na saban Allah ne to anan shi ma da ba zai bi umarnin ko ɗaya ba daga cikin su kuma bai sabawa iyaye ba ba zai bi umarnin mahaifiyarsa ba ba zai bi umarnin mahaifin ba domin sun umarce shi da ya sabawa Allah ka'idar dai shine la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq amma a hali na uku idan ya zamana an samu cin karo tsakanin umarnin uwa da na uba kuma dukkanin su babu wanda ya umarni a saba wa Allah uwar ta yi umarni umarninta na abi Allah ne uban shi ma ya umarni shi ma umarnin ba na saban Allah bane to wanne za a gabatar to anan ne malamai suka tattauna wa suka ce a gabatar da uwa ka Allah ya stati al-infaqa illa ala ahadihima kamar inda aka samu ba zai iya ciyar da iyayensa su biyan ba abinda yake da shi bai fi ya ciyar da mutum ɗaya ba daga cikin su to sai aka ce ya ciyar da mahaifiyar ya fifita mahaifiyar akan mahaifin domin haƙƙin uwa shi ake gabatarwa akan haƙƙin uba mun karanta hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wani bawan Allah ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a cikin mutane kaf wa yafi dacewa yafi cancantar yaji dadin zama da ni wa yafi kamata in kyautata wa in faranta wa in nemi zaman lafiya da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mahaifiyarka yace sewa yace mahaifiyarka sewa mahaifiyarka har sau uku sannan yace mahaifinka wannan ya nuna cewa lallai uwa tana da fifikon falala akan ainihin wato danta fiye da irin fifi ko fiye da falalar da uba yake da shi akan da saboda ta dauki nawaye-nawaye mafiya girma wanda uba bai dauki irin su ba wajen tarbiya, da haka sai zamto anan wajen kyautatawa da biyayya, to sai a gabatar da ita akan uba domin ta kadaita da wasu al'amura guda uku: daukan ciki, haihuwa, shayarwa, wadda kowace wahala ce mai cin gashin kanta, ba ƴan kankanuwa ba. Ta shanye daukan ciki, ta shanye wahalar shayarwa, ta shanye wahalar haihuwa kai, sannan ta shanye wahalar shayarwa. Duba da wannan, sai wannan ya nuna cewa uwa tana da haƙoƙi guda uku kafin ainihin wato uba. To duk mun tattauna wannan har muka zo matsalar Imam Malik, wanda wani ya tambaye shi cewa mahaifinsa yana ƙasar Sudan, sannan ya ba shi umarni da ya je Sudan ya same shi, nan kuma mahaifiyar ita kuma tana tare da inda ɗan, tana tare da ɗan, ita kuma ta hana ɗan ya bi umarnin uban wajen zuwa Sudan. To shine sai aka tambayi Imam Malik, yanzu yaya kamata, shin ya bijirewa maganar mahaifiyar ya tafi Sudan dan ya dadada ya bi umarnin mahaifinsa, ko ya hakura da zuwa Sudan ya ci gaba da zama da mahaifiyarsa ya bi umarnin mahaifiyarsa? Imam Malik sai wata irin amsa mai ban sha'awa, sai ya ce adi abaka wala ta'si ummak, ka bi babanka kakka saba babanka, ka bi babanka kenan duk yanda zakai da hikimomi da dabaru kasancewa ka samu cewa ka je Sudan, amma ka yi kokarin kwantar da hankalin mahaifiyar, ka yi kokarin faranta mata, ka lallaba ta ta baka izinin tafiya, ko kuma ka dauke ta da kai da ita din ku tafi Sudan din. Ma'ana shine hada abubuwan guda biyu da zai yi, ya bi umarnin mahaifinsa kar kuma ya saba mahaifiyarsa. To wannan yana daga cikin abinda muka tattauna, har muka tattauna maganar Malam Hassan al-Basri da Yahya ibn Abi Kathirin, suka ce idan an raba ainihin wato haƙoƙi guda uku, to uwa tana da guda biyu, uba yana da guda ɗaya, kenan an kasa haƙoƙin, tana da thuluthani biyu bisa uku, shi kuma uba yana da athulus. Wannan shine maganar da Malam Hassan al-Basri ya ambata da kuma Yahya ibn Abi Kathirin. Mun karanta wata gaba wadda muna cikin yin ta lokaci ya cin mana, shine dan da ya taso tsakanin iyaye da ba sa shiri da juna, ya taso a yanayin da mahaifin baya shiri da mahaifiyar, mahaifiyar ba ta shiri da mahaifin, ma'ana akwai rigima da rashin jituwa tsakanin mahaifinsa da mahaifiyarsa, to sai kuma suka sa shi a kwana, suka sa shi a tsakiya, uwa ta ce kada ya kyautata wa uban, uban ya ce kada ya kyautata wa uwar, duk sanda uban ya kula ya kyautata dan, ya kyautata wa uwar, to shi kuma zai fushi da shi, duk sanda uwar ta lura da cewa yayi wa mahaifinsa ihsani, yayi wa mahaifinsa biyayya, to ita kuma za ta yi fushi da shi, kuma kowane fushi akwai matsala, kowane fushi ba a buƙatar ɗa ya zamto ya same shi, ba a san mahaifinsa ya fushi da shi, ba a san mahaifiyarsa ta yi fushi da shi. To sai ya tambayi Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen game da wannan matsala. To amsar da Sheikh Uthaymeen ya bashi cewa bin iyayen su biyu yana daga wajibi mafi ƙarfi, yabi babansa, yabi babarsa, wanda wannan wajibcin din wajibi ne da ya wajaba akan dukkan wani dan adam game da iyayensa, da haka wajibi ne ga ɗa ya bi iyayen nasa su biyu, da uwar da uban, ya kyautata musu da kuɗi, ya kyautata musu da gangar jiki da lokacinsa, da duk wata alfarma da yake da ita kai, da duk abin da yake da iko, da haka wajibi ne kai akan kame wannan matsala game da iyayen nan naka guda biyu, waɗanda ka ambata cewa suna cikin wato rigima da faɗa tsakaninsu, kuma diman wa da'iman haka suke, kuma kowane ɗaya daga cikinsu yana fushi in yaga kana haba-haba, kana kyautatawa, kana farantawa wani daga cikinsu. to sai yace abin da yake wajibi akan duk dan da yake tsakanin iyaye irin waɗannan ya zama iyayensa guda biyu ne amma uwar da uban ba a shiri kuma inda su rashin shirin su kadai suke yi shi ya kyautatawa wannan ya kyautatawa wannan shikenan ya fita a'a sai kuma suka tsoma shi a cikin rigimar kowa baya san ya ga dan ya kusanci dayan uwar ba ta san ta ga dan kusa da uban uban baya san ya ga dan kusa da uwar to abin da yake wajibi akan ba wannan mai tambayar ba duk dan da ya waye gari ko ya taso tsakanin iyayensa suna rigima ba wani fatin zai goyi baya ba a cikin su al'amura ne guda biyu abu na farko bin nisbati lil khisamil waqi'i bainahuma farko sai ya duba wato wannan rigima da take tsakanin iyayensa farko abin da zai shine yayi kokari da iya fahimtarsa da basirarsa da dukkan wasu ma'abota tunani da za su taimaka masa da shawara ya ga cewa ya sulhunta iyayensa gurgudan yanda zai iya ya ga wannan rigima da ake tsakanin iyayensa rigimar ta kau wannan ainihin adawa da alaka da ta yi tsami ya zama babu ita li'anna kulla wahidin minaz zawjaini yajibu alaihi lil akhar huququn la budda an yaquma biha domin su kansu uban yana da haƙi akan uwar uwar tana da haƙi akan uban abinda yake mai kyau shine kowa ya bawa kowa haƙinsa to yana daga cikin biyayyar da za ka yi wa iyayenka da suke da irin wannan matsalar ka yi iya bakin kokari wajen kawar da wannan rigima da take tsakaninsu dan yanayin ya zamanto ya gyaru wannan shine abin da muka tsaya akai al'amari na farko kenan da haka duk wanda iyayensa suke wato alakar da take tsakanin iyayensa akwai matsala to kokarin da zai ya fara gyara matsalar qala al-mu'allif rahimahullah wa amma al-amru ath-thani amma al-amari na biyu fal wajibu alayka nahawahuma abinda yake wajibi a kanka game da iyayen nan naka guda biyu an taquma ka tsayu tsayuwar daka bi birri kulli wahidin minhuma wajen biyayya da kyautatawa kowane ɗaya daga cikinsu wa bi imkanika an tatalafa ghadab al-akhar idha bararta sahibahu bi ikhfa'il birri an wa bi imkanika kai dukkan mai yiwa kai dukkan abin da zaka iya an tatalafa ghadab al-akhar ka rabu da fushin ɗayan iza bararta sahibahu in yaga ka kyautatawa abokinsa bi ikhfa'il birri an sai ka dinga kokarin boye biyayyar a gare shi ma'ana in zai iya yiwa in mahaifiya ta ce ba kai ba shi ba na so in ga kai mai ka za ka ce to umma can kana ta kokari ta karkashin kasa kana kokarin ka ga ya za a samu daidaito tsakaninsu nan kuma in za ka bi babanka ka kyautata masa kai masa ihsani kai a goye ba sai ta sani ba in ka lallabo ka zo wajenta ka kyautata mata ka faranta mata ka yi mata abin da take bukata ba tare da mahaifinka ya sani ba shikenan wannan shine abin da mutum zai zama amma da yawa zaka ji irin wannan ko ni an shayi bin tambaya akan irin wannan sai ga ji mutum ya koma wani side misali sai mutum ya koma bangaren mahaifinsa ko mutum ya koma bangaren mahaifiyarsa to sai ga wannan kai da ka shiga cikin irin wannan to gaskiya kowane fushin ɗaya daga cikin su zai iya shafar ka zai iya shafar rayuwarka da haka ba ruwanka a cikin su ba ruwanka a cikin rigimar su koda ka ga dai ga alakar yanda take to kawai ka zama kai kana gefe kuma kai kokari ka ga cewa ka kawo sulhu tsakanin su to tunda kowa baya son ya ga ka faranta wa ɗayan to sai ka dinga faranta musu a koye ka je wajen mahaifiya ka faranta mata a boye kar baban ya sani in ka je wajen baban shi ma ka faranta masa a boye kar mahaifiyar ta sani fatabarru ummak sai ka yi wa mahaifiyarka biyayya bi amrin da dukkan wani al'amari la yattali alaihi waliduk wanda babanka ba zai gani ba in abin da ya shafi kuɗi ne ka aika mata ko ka je ka kai mata a boye baban mahaifinka bai san ka kai mata kuɗi ba in wata bukata take da ita ko ta aike ko ta kiranka sai ka kintata ka tabbatar cewa lokacin da ka zo mahaifinka baya nan ma'ana sai ka dinga zuwa wajen mahaifiyarka a boye wa tabarru walidak sannan kuma a hannu guda kana yi wa mahaifinka biyayya bi amrin da dukkan wani al'amari da ya umarce ka la taddalewa alaihi ummuka amma kar ka yadda mahaifiyarka ta gane shikenan wa bihadha yahsul al-matlub to in ka bi wannan hanyar zaka samu abin da ake nema yaddar mahaifiya da yaddar mahaifi dukan su ana bukata in ɗaya yadda ɗaya bai yadda ba to kana da matsala to shi yasa sai ka bi wannan hanyar dan ka faranta wa kowanne ka sami yaddarsa wala yanbaghi an tarda bi baqa'i walidayk amma fa kar ka yadda bai dace ba ka yadda da wanzuwar da ci gaba da zaman da iyayenka za su yi ala hadhan nizaa a irin wannan ja'inja wa hadhihi al-khusumati da wannan rigima kar ka zo ka dauki ɗaya bangaren kawai ka ce to kai dai kana kokarin kyautata musu a goye tunda ka rasa yanda za ka yi da su a al'amari guda biyu Sheikh Uthaymeen ya gaya wannan mai tambayar al'amari na farko ma da aka fara ba ma kokarin ka bi wannan ba ka kawo sulhu tsakaninsu domin kawo sulhun kai ma sauki ne gare ka domin suka sulhunta suka gyara to kaga kai ma ka daina wani boye-boye da taqiya wajen kokarin kyautatawa wannan da kuma kyautatawa wannan an gane ko dan wannan ya ganka kusa da wannan ba zai samu damuwa ba saboda waccan rigimar an riga an warware ta da kai ma zai zama sauki gare ka da haka abubuwa guda biyun zaka yi can kana kokarin ka kawo gyara da sulhu tsakanin su nan kuma kana kokarin faranta wa kowanne a boye wala ala hadhal ghadabi idha bararta al-akhar kar kuma ka ci gaba da yadda a ci gaba da tafiya akan wannan fushi da kowane bangare yake yi da kai in yaga ka kyautata ko kai biyayya ga ɗaya bangaren wal wajibu alayka Sheikh Uthaymeen yace abinda ya zama maka wajibi an tubayyana li kulli wahidin minhuma kai iya bakin kokari wajen yin bayani ga kowanne ɗaya daga cikin su anna birra sahibi ka gaya masa biyayyar da kake wa dan uwansa ko abokin zaman sa la ya'ani qadiyatul akhar ba yana nufin yanke alaka ko yanke zumunci da ɗaya bangaren bane ka zaunar da misali ka zauna kai wa mahaifiyarka bayani cewa dan duk abin da kike bukata ai ina yi miki gurgurdan hali duk abin da kika ce ina yi kuma bai ci karo da biyayyar da nake masa ba dan naje nayi masa kaza bai ci karo da ke kuma kyautata miki da nake ba shi ma an aka je wajen uban kai masa wannan bayanin cewa abba duk abin da kake bukata gurgudo ina yi duk umarnin da ka gaya mun ina bi kuma bai ci karo da inje in kyautata wa mahaifiyata inje in gaishe ta in tana da wata bukata in yi mata ba to sai ya ci gaba da yin wannan bayanin ga kowane bangare bal kullu wahidin minhuma lahu min albirri ma amara Allahu bi sannan ya ci gaba da yiwa musu bayani cewa kowane bangare daga cikin su fa yana da wani umarni na wajibi daga Allah subhanahu wataala ne ya bi su ya faranta musu da haka a yi musu in ka je wajen mahaifiyar ka ce to har yanzu in na bi ki ke kadai ban bi babana ba ban bi umarnin Allah ba da haka Allah ta'ala zai kama ni ya kuma azabtar da ni na san ba za ki so ba umma Allah zai azabtar da ni akan wancan janibi haƙoƙi ne guda biyu ni a kaina akwai haƙƙin ki akwai haƙƙin abbana in kika ce kar in bi abbana to kinga haƙƙinsa ban sauke ba kinga hakan ba zai taimake ni ba in naje ranar tashin alkiyama Allah ba ni da amsar da zan ba Allah shi ma in ka je abba haƙoƙi ne guda biyu a kaina akwai naka akwai nata zan iya bakin ƙoƙarina in ga cewa haƙoƙinka na sauke amma da Allah ayi min afuwa a bani dama ita ma nata haƙƙi in sauke domin ni dukan ku guda biyun Allah ta'ala ya umarce ni in yi musu biyayya to sai ka ci gaba da wannan bayanin gurgurdan hali wannan ka koma fatawal islamiyya insha Allah za ka ga wannan bayanin na Sheikh Uthaymeen da ya bada fatawa akan wannan matsala wa alaihi an yukthira min addu'a sannan wajibi ne akan da wallahi ana samun irin wannan akwai wata da tambaya ta take cewa in kaga irin zagin da babansa yake wa babata tace mallan na kusan fara rama nace ka akul ba kya ciki shi matarsa ce ke kuma babanki ne tace mallan abun yayi yawa kaza 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 akwai wanda ita kuma ta taba zuwa waje na tana mallan wannan mutum sai da nace wai wa kike ni bi tace wai babanta tace babanki ne wannan mutum ai mallam baya yin abin da ya dace ne ai baya kyautawa kaza 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 da sauransu duk akwai irin waɗannan kuma in ka duba za ka ga matsala ce tsakanin su iyayen da haka wani lokaci shi kuma da sai ka ga waye fi kyautata masa waye fi jansa to sai ya zama dan can fatin da haka sai su haɗu in mace ce yarta ta ja yarta a jikinta sai yarta haɗu da ita sai su zama sun haɗawa uban to duk ana samun irin waɗannan abubuwan wanda kuma kai da shigarka irin wannan ba zai taimake ka ba. To kaji mallam Sheikh Uthaymeen ya bada fatawa da kuma mafita game da duk wani da da ya samu iyayensa a cikin irin wannan yanayi mara dadi, uban baya shiri da uwar, uwar bata shiri da dan da uban kai, sannan kuma sun tsomo ƴaƴansu a ciki, kuma kowa yana son sai ƴaƴan sun goyi bayansa. To ba za ka goyi bayan ɗaya ka kuma zama ka kwaye wa ɗaya baya ba, da aka dukan su guda biyun kai kokari kaga cewa ka bi wannan shawarar kai abin da ya dace. Sannan kuma duk da haka wajibi ne akan ka an tu kuthira minad du'a, ma'ana Sheikh Uthaymeen ya ce wajibi ne ga mai tambayar an yi kuthira minad du'a ya yawaita addu'a lahuma ga wayannan iyayen bi zaharil ghaib, a bayan idansu ya sa goshinsa a ƙasa ya dinga yin addu'a, Allah madaukakin sarki ka allib baina qulubihima, Allah ka hada tsakanin zukatansu, Allah ka kawar da wannan sabani dake cikin su, Allah ka fahimtar da su gaskiya su gane cewa wannan tafiyar ba mai kyau bace, kai ce musu wannan addu'ar duk wuraren da ka san ana amsa addu'a, kai ce wa iyayenka addu'a na Allah madaukakin sarki ya daidaita tsakanin su, an yusliha Allahu lahumul hal, Allah ya gyara wannan halin da suke ciki, wal bal ya gyara zuciya zukatansu, wa an yujannibahuma kaida shaytan, kai te musu addu'ar Allah ya nesantar da su makircin shaytan, wa nazaghatihi da kuma ainihin wato fusga irin ta shaytan, wa sa'ala ba'dhum, wani daga cikin masu tambaya yayi tambaya yake ta dalaba minhu abuhu hudura zawajihi thani, babansa zai ƙara aure na biyu, sai ya umarci dan lalle ya halarci daurin auren kishiyar da za a yi babansa, an gane ko, wa ummuhu ita kuma mahaifiyarsa dalabat minhu adamal hudur, tace wallahi akul wallahi zan maka baki ko zan maka kaza, kar ka kuskura wannan daurin auren kakkaje, faman yudiu, to wai wa zai bi, a yanzu zamu ji amsar ne ai, an gane ko, yawa baba zai yi amarya kuma yana buƙatar lalle a zama an yi masa solidarity, an taya shi ga ƴaƴansa ma duk sun je ɗaurin aure, ita kuma uwar da za a yi mata kishiya ita kuma ta ce akul, ta ja wa ƴaƴanta kunne ta ce ba ta yarda su je wannan ɗaurin auren ba. Mai tambaya ya ce fa aradtu hadha su'al, sai na bujiro da wannan tambaya ala shaykhina Abdurrahman al-Barrak, ga babban malaminmu Abdurrahman al-Barrak hafizahullah, fa afada sai ya fa'idantar da ni bi annahu cewa yuhawilu irda'a walidatihi, shi dan yayi iya bakin kokarin sa wajen gamsar da mahaifiyarsa, wai wannan gamsuwa da wahala ko, yayi iya bakin kokari ya ga cewa ya yardar da mahaifiyarsa bitaladufi ta hanyar tausasawa hatta tarda hatta yadda ta kuma sahale masa ko ta sahale masa yaje daurin auren ainihin wato sabuwar amaryar mahaifinsa. Fa in abat, idan di yayi lallaba, yayi din lallaba wanda zai mata, ya bata bakin duniya ta ki, wa asarrat ala adami hudurihi, ta kafe ta doge akan ita kan bata yadda ya halarci wannan daurin auren ba, fal wajibu alaihi da'atu ummihi, to kaji mallam ba kai aka ci ba ba tawanka ba, abinda ya zama masa wajibi anan da'atu ummihi Abdurrahman al-Barrak hafizahullah yace ya bi babansa, kar ya je kenan, an gane ku, yawa abinda yake wajibi anan saboda wato a cikin zuwan zafi biyu ne ita, ka san dai mata ga yanda suke da al'amuran kishi ko, to sannan kuma kaga wato dan nata ma yana goyen bayan a karo mata aure ki, a karo mata kishi yake, an gane ko, to amma shi uban rashin zuwan dan damuwar tasa ba za ta kai ta uwar ba, inda ya je shi uba kan ai a cikin murna yake, ita kan ko dan ya je ko bai je ba, to ita dama tana cikin wani yanayi wanda yake la haula la hawa la quwa ko, to kaga ita zafin yafi yawa, rashin zuwan dan zai dan sa ko yaya ta dan ji wani nau'i na dan sanyi sanyi a ranta, rashin zuwan dan ko uban ya dan ji ciwo amma ana ta guda an kawo amarya ai zai manta da wannan ko, ko kun fahimci fikihin, to shi yasa shi Sheikh Abdurrahman al-Barrak yake ganin da dan dama dama
zafin da uban zai dauka na rashin zuwan bai kai irin dumi da zafin da uwa za ta dauka in dan yaje ba. An fahimta? Allah ya samu dace. A duba al-liqa'u shahri bi tarqimi shamila, wato fatawoyi da ake bayarwa ga rakam din fatawoyin nan. Al-hibatu li ahadi al-walidain dun al-akhar, gaba ta gaba, menene halaccin yi wa ɗaya daga cikin iyaye kyauta ba tare da ɗayan ba? Mutum ya dinga zagayewa yana zuwa yana kyautatawa babarsa, yana bata kuɗi, yana yi mata wasu kyaututtuka amma baya ba uban, ko kuma ya dinga zuwa yana ba uban wata kyauta baya ba uwar. Hal yajuzu tabarru'u li ahadi alwalidain dun al-akhar, shin yana halatta ma ɗa yayi kyauta ga ɗaya daga cikin iyaye ba tare da ya ba ɗayan ba? Wa huma ala qaidil haya, kuma suna raye dukansu. Mathalan, ga misali, ka an yabni masjida li ahadihima, kaman ya gina wa ɗaya daga cikin su masallaci, ma'ana yayi wa ɗaya daga cikin su waqafi. To da ya tashi sai yawan mahaifiyarsa ya gina mata masallaci, ya ce wannan waqafi ne ga mahaifiyarsa, kuma mahaifin shi ma yana raye. Ko kuma ya gina masallaci ya sa sunan babansa, ko ya gina masallaci ya ce ya yi wa mahaifinsa waqafi, kuma mahaifiyar tana raye. Qala ibn Uthaymeen, Sheikh Uthaymeen yake cewa la haraja an yufaddila al-umma bi husni suhbati 'ala al-ab, babu wani laifi dan da ya fifita uwa wajen kyakkyawar zamantakewa fiye da uba. Lakin sai dai idza alima, in ya fahimci, annal aba, uba, idza ra'ahu mufaddilan li ummihi alai, in ya ga dan yana fifita mahaifiyarsa a kansa, hasala fi nafsihi shay, zai ji ba daɗi a ransa. Fahuna Sheikh Uthaymeen ce to anan ne yambagi ya dace Allah yuzhira li abihi, kada ya bayyanar wa mahaifinsa annahu athara ummuhu bi shay'in, cewa ya fifita mahaifiyarsa da wani abu. An gane ku? Sai je ya masallacin ba tare da mahaifin ya san cewa wannan masallacin waqafi ne wa mahaifiyarsa ba. Kaga kenan zai iya barwa ransa wannan waqafin mahaifiyarsa yawa, ko zai iya gaya mata umma na yi miki waqafi amma na san in ina so in na samu dama nan gaba zan yi wa abba shi ma, to amma na san yin san ke na fara yau zai ji haushi, kawai ki ja baki ki shiru har sai in nayi masa. Misali, an gane? To kaga ya boye, gashi dai yayi abin amma ya boye wa mahaifin cewa ga abin da yayi nuna cewa kaman ya fifita mahaifiyar akan mahaifin. Dar'an lil mafsada, saboda tun kuɗe barnar da za ta iya faruwa. Li anna ba'd al aba, domin wasu daga cikin iyaye maza, la yatahammalu, wani daga cikin iyaye maza ba zai iya jure an yuqaddima al waladu ummuhu alai, yaga ɗansa yana gabatar da mahaifiyarsa a kansa ba. Wa yara anna zalika uququn, zai ga hakan kamar saba masa yake, bayan shi ya dauki dawainiyarsu da shi da uwar, bayan uwan ma a karkashinsa take, kuma ya dinga yi masa haka, to wani uban ba zai lamunci haka ba. To idan mutum ya fahimci irin wannan, sai abinda zai zama ciki lafiya baka lafiya, aiki dai na alkhairi ya riga ya gabatar, kuma mahaifiyarsa ya farewa. Ina fata an gane. To kaga daga bisani kuma sai ya yi wa mahaifin ya samu dama. Fa in kana zalika, in hakan in ya kasance kamar haka, fadra'il amr, to ya kokarin gamawa da wannan al'amarin. Wala wato fa idza kana zalika, in ya fahimci cewa uban in ya gano cewa ya fifita mahaifiyar a kansa, to yana ganin kamar mahaifin ba zai ji dadi ba, zai fushi. To fadra'il amr, maza ya gama da wannan al'amarin. Wala tukhbirhu, karka ba wa mahaifinka labari, bi annaka atharta ummaka alai, ka gaya masu cewa kamar ka fifita mahaifiyarka a kansa, bi shay'in da wani abu. Wa yazulul mahdhuru, abinda ake tsoro zai kau, bi idhnillahi, da izinin Allah, abinda zai yi kenan. An gane ku? Ka koma cikin sharhu muntahal iradat a mujalladi na 3 shafi na 47. Idza ta'aradat da'atu zawj ma'a da'ati al-abawayn, quddimat da'atu zawj, idan bin miji ya ci karo da bin iyaye, to mace ta gabatar da bin mijinta akan bin iyayenta. Mace matukar tana da aure, sai aka samu cin karo tsakanin nan iyayenta sun bata umarni a hannu guda kuma mijinta ya bata umarni kuma tsakanin umarnin da mijinta ya bayar da umarnin da iyayenta suka bayar an samu clash an samu cin karo to tunda an samu clashin yanzu sai ta gabatar da biyayyar miji umarnin miji akan na iyayenta qala al-imam ahmad rahimahullah imam ahmad imam ahli sunnah rahimahullah ta'ala yace fimra'atin laha zawj game da macen da take da miji wa ummun maridatun sannan tana da mahaifiya kuma mahaifiyar ba ta da lafiya da aka yi wa imam ahmad tambaya sai ce da'atu zawjiha awjabu alaiha min ummiha yi wa mijin ta biyayya shi ya fi zama wajibi a kan ta fiye da mahaifiyarta illa an yi azana laha sai dai in mijin ya yi mata izini cewa ta je ta jinyar ta kula da mahaifiyarta ka duba yadda aure yake da wannan irin kima da girma ka duba yadda miji radiyallahu anhu shi ma yake da irin wannan kima na fata an gane ga mahaifiya kuma ba ta da lafiya sannan kuma ga ainihin wato umarrin ya ci karo to anan al-imam ahmad rahimahullahu ta'ala yace to anan gaskiya sai ita ta gabatar da biyayya ga mijinta fiye da mahaifiyarta amma idan shi kuma mai kan gado ne mijin mai sanin ya kamata ne duk da an bashi irin wannan fawa to ai shi kuma ya kamata ya kalli wannan maslahar sai ya bata dama ya ce je ki tunda ta tambaya a inda zai nuna mata shi yake da karfi inda ta nuna cewa kawai za ta tafi ko bai yadda ba to kaga anan matsala take amma matukar ta nemi izinin sa ta nuna masa muhimmancin ga abin da ke faruwa to kaga shi kuma sai ya bata dama dan ta je ta kula da mahaifiyarta ko ta dauko mahaifiyar ta ajiye a kusa da ita inda za ta dinga bata kulawa wa qala fil insab la yalzamuha da'atu abawaiha fi firaqi zawjiha idan iyaye suka umarci ma'yarsu da lalle ta rabu da mijinta to ba lalle bane wannan umarnin nasu ba tilas bane tai wa iyayenta biyayya wajen rabuwa da mijinta wala ziyaratun haka idan iyayenta suka ce ta kawo musu ziyara ko ta je wajen wani gida na ƴan uwansu ta kai ziyara to ba lalle bane ba lazimi bane in ba mijinta ne ba ta izini ba lazimi bane tai biyayya ga umarnin iyayenta wa nahuha da makamancin haka bal da'atu zawjiha a haqqu mala yace bal da'atu zawjiha yiwa mijin ta biyayya a haqqu shi yafi zama haqi akanta wannan shi ma ka duba al-insab a mujalladi na 8 shafi na 362 wa qad warada fi dhalika hadithun akwai wani hadisi da yazo akan wannan mas'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lakinnahu da'ifun sai dai hadisin yana da rauni wa huwa ma rawahu al-hakim shine hadithin da Abu Abdullah al-Hakim an-Naysaburi yarwayto an Aisha radhiyallahu anha daga nana Aisha Allah ya kara mace da qala tace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nana Aisha tace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala al-mar'a a cikin mutane waye haƙin sai fi girma akan mace qala zawjuha manzon Allah yace mijinta in dai mai miji ce to wanda haƙin sa yafi nauyi akan ta to mijinta ne qultu nana Aisha tace sai na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam fa ayyun nasi a'zamu haqqan 'ala ar-rajul to wani a cikin mutane waye fi girman haƙi kuma akan namiji qala ummuhu manzo Allah yace mahaifiyarsa kai uba kai namiji wanda yafi kowa girman haƙi akan ka shine mahaifiyarka ita kuma mace in dai tayi aure wanda yafi girman haƙi akan ta shine mijinta wannan hadisin da'ifi ne ka koma cikin al-mustadrak a hadithi na 7244 wa da'afahu al-albani fi da'if at-targhib wa at-tarhib a shaykh nasiruddin al-albani yace wannan hadisin yana da rauni ka duba at-targhib wa at-tarhib hadithi na 1212 ta'amalu litunfika ala walidayha tana yin aiki saboda iyayenta kila tsofaffi ne ba su da iko ba su da hali sai take yin aiki ko aikin kamfani ko aikin gwamnati ko aikin dai wani aiki wanda ya halatta mace ta yi sai take yin wani aiki litunfika ala walidayha dan ta ci gaba da kulawa da iyayenta ta ciyar da iyayenta wa zawjuha yatlubu minha shi kuma mijinta sai yake neman an tantakila ma'ahu wato ta baro garin da take inda take zaune da iyayen nata ta dauki albashi tana taimaka musu tana kula da su sai mijin ya nemi ta taso lil'aishi fi madinatin ukhra, ta biyo shi dan su je su koma wani garin su cigaba da rayuwa tare. Can tana yin aiki, shi kuma kila yana wani garin can yana yin aiki, sai ya nemi to ta baro nata aikin ta koma can inda yake dan su cigaba da zama tare. Ita kuma ga wani nauyi da ke kanta na kulawa da iyayenta. To in an samu irin wannan tirka-tirka, menene mahangar malaman musulunci akan irin wannan? Tasalu, hal yajuzu limra'atin mutazawwija, sai ta yi tambaya ta ce shin yana halatta ga mace mai aure an ta'amala likai tunfiqa ala walidaiha, ta yi aiki ko na gwamnati ko waninsa don ta kula da iyayenta wajen ci da su. Alladhaini la yamlikani ayya nau'in min anwa'id dakhal, wanda iyayen nan ba sa mallakar kowane irin nau'i na kudin shigowa, ba su da kudi, ba su da wani abu da yake shigo musu da za su rayu. Ita ce dai ta shiga ta samu aiki, take kokarin da wannan aikin ta kula da iyayenta. To ina hukuncin halaccin haka ga mace? Innani fil haqiqa, sai ta ce a hakikanin gaskiya ni a amalu munzu sanawatin, tace ina yin aiki ko dai na gwamnati ko dai aiki na wanda ake biyanta, tace ina yin aiki tsawon shekaru. Wa aqumu bil infaqi ala walidayya, kuma da wannan albashin da nake samu nake tsayuwa wajen kulawa da iyaye na wajen ci da su. Khususan wa anna walidi maridun bil qalb, musamman kuma mahaifina da ya kamata a ce ya dauki nauyin gidan, ya kula da mahaifiyata, shi kuma bai da lafiya, yana fama da cutar zuciya, ciwon zuciya. Wal amudul fikri, da kuma cutar spinal cord, shine amudul fikri. An gane ko? Yana fama da ga ciwon zuciya, ga kuma ciwon spinal cord. Wa gariqun fid diyun, ga kuma bashi yayi masa yawa, basu suka sun masa yawa, shine gariqun fid diyun, ya riga ya nitse cikin bashi. Da aka yanzu ba ma inda zai ce a bashi bashi a bashi, dan basu sukan sun mai yawa, ga larura yana fama da ita. Wa akhil asgar, karamin kanina kuma adilun anil amal, shi kuma baya yin aiki, bai samu aiki ba. Wa zawji ya'lamu jayidan, kuma mijina ya sani sarai, annani man aqumu bin nafaqati ala abwayya, ya sani sarai ni ce dai nake kulawa da iyayena. Wa qad intaqala mu'akharan ila madinatin ukhra, yanzu ya tashi daga inda muke, ba da dadewa ba ya tashi daga garin da muke ya koma wani garin da ballil amali fiha, dan yayi aiki a can, ko amma transfer daga inda yake an maida shi wani guri. Wa talaba bin minnil lihaq bihi, sai ya neme ni da mu je mu in hadu tare da shi mu koma can. Wa hadha ya'ni, wannan umarni na mijina yana nufin tarka amali in bar wannan aiki nawa kenan, tunda ni ga inda nake aiki, to in na tashi na bash na bishi, to sai dai in bar wannan aikin nawa. Wa bittali at-takhalli an mas'uliyyati, abinda zai biyo baya shine in yi watsi da in wofintar da nauyin da ke kaina, tijaha walidayya, wanda ya shafi iyayena na kulawa da nake yi da su. Fama nasihatukum, sai ta yi tambaya ta ce wacce shawara, wacce nasiha za ku yi mana? Kun ji larurorinta? Aljawab, amsa, birrul walidain, bin iyaye, wal ihsani ilaihima, da kyautata musu, wan nafaqatu alaihima, da ciyar da su, min afdali ta'at, yana daga cikin aiki mafi falala na da'a, yana daga cikin mafi falalar aikin da'a. Wal a'mali salihah, yana daga cikin mafifici daga cikin mafifitan ayyuka na kwarai. Wa huwa babun min abwabil janna, sannan wannan hanyar na mutum ya dinga faranta wa iyayensa, ya dinga kyautata musu, ya dinga ciyar da su, ya dinga kokarin biya musu bukatun da suke da su na rayuwa, yana daga cikin hanya daga cikin hanyoyin zuwa aljanna. La siyama ma a kibarihima, musamman in sun manyanta sun tsufa. Wa maradihima, musamman in kuma suna cikin halin rashin lafiya. Aljanna ce ga tanan direct entry in mutum yana so. Balil infaqu alaihima, mala yace bal ma ciyar da su, fi hadhihi alhala, a irin wannan halin ga tsufa ga rashin lafiya, laysa mujarrad ihsanin yaf'aluhu alwalad, ba iya ihsani bane kawai da za a ce da yayi musu, bal huwa amrun wajibun alayhi, bal ma al'amari ne wanda yake wajibi a kansa game da wayannan iyaye. Fa yajibu alal walad, kenan wajibi ne akan da al-dhakar aw al-untha, dan nan namiji ne ko mace. Idza kana ganiyan, inde mawadaci ne yana da wadata, an yunfika ala abawaihi al-faqirain al-muhtajin, ya zamto ya dauki nauyin rayuwar iyayensa wajen kulawa da su da ciyar da su, matukar iyayen nan talakawa ne, mabukata ne, banda ma ihsani wajibi ne yin haka. Wa qad dhakarti, kuma gashi kin ambaci, anna zawjaki, mijinki, ya'lamu dhurufa usrataki, ya san duk wayannan matsalolin na family dinki. Kin ce duk gashi mijinki ya san wannan matsalolin, ya san wannan zarafuffukan da suka shafi ainihin wato gidanku. Wa annaki antil ladhi taqumina bin nafaqati 'alayha, kuma gashi ya san cewa ke ce kike tsaye wajen daukan dawainiyar abin da ya shafi iyayen nan naki, na ciyar da su da abin da ya shafi rayuwar su. Wa bina'an ala hadha, gini akan wannan, fala nara annahu yahiqu lahu, ba ma ganin dacewa da cancanta ga mijinki an ya amuraki ya umarce ki bi tarkil amali, da ki bar wannan aiki, alladhi tazawwajaki, wanda shi ma ya aure ki, wa anti ta'malina fihi, kina yin wannan aikin, kina yin aikin ya aure ki, ya san ki da wannan aikin, kuma ma ke aikin naki da manufa, ga irin nauye-nauyen da ke kanki wanda wannan ya tilasta miki neman aiki, kuma yana sanar da haka, to ba ma ganin dacewar ya umarce ki da ki ajiye aiki. Wasafari ilaihi, ya ce ki lalle ki tafiya, ki tafi tare da shi, ku tafi can inda ya koma. Li anna zalika, domin akai haka, sayuki udararan baligan biwalidayki, to za a samu cutarwa, matukar cutarwa da za ta afka wa iyayenki. Qala al-Buhuti, Mansur ibn Yunus ibn Salahuddin al-Buhuti kenan, fi rawdil murbi'i, ya faɗa a cikin kaji fata wanda aka bata ko, to sai shi kuma Mansur bin Yunus bin Salahuddin al-Buhuti a cikin littafinsa ar-rawdil murbi'i sai yake cewa, walahu man'uha min ijarati nafsiha li'annahu yafutu biha haqquhu, sai shi kuma yake cewa yana da dama shi miji, sai dai in yayi maslaha ko yayi ainihin wato ihsani, ya batta a inda take babu komai, amma in bai batta ba yana da haƙƙi na ya hana ta min ijarati nafsiha, na kwadago da aiki da za ta dinga yi don kanta, li'annahu yafutu biha haqquhu fala tasihhu ijaratuha nafsaha illa bi'iznihi, misali tana so ta yi aiki don maslahar rayuwarta, to yana da damar ya hana ta, domin ya futu biha haqu, haƙƙinsa zai iya zamantowa ya subuce in tana zuwa aiki. Kuma da yawa za ka ga ana samun irin wayannan matsalolin, sai dai in an samu wanda shi ya haƙura, ya sar yadda nasa haƙin, domin ba ta da cikakkiyar nutsuwa a dukkan abubuwan guda biyu, ba ta da cikakkiyar nutsuwar kula da gida, ƴaƴa da miji, ba ta da cikakkiyar nutsuwar sauke nauyinta na aiki kuma a mafi yawan lokuta. In kuma ta ce za ta biya wani haƙin gaba ɗaya, to sai ta tauye wani, imma dai ta tauye haƙin gida, mai gida da ƴaƴa, imma kuma ta tauye gurin haƙin gurin aikinta, da haka sai ka samu waɗannan abubuwan suna faruwa. Imma shi ya sariyar iya abinda ta iya yi, ya ba ta dama ta tafiya ta aiki ba ƙorafi, shi ya ba ta dama, shi ya dace aiki, to kaga wannan babu wani ƙorafi a kai. Ina fata an gane. Fala tasihu ijaratuha nafsaha illa bi'izni, da haka baya halatta ta yi aiki sai da izininsa. Wa in ajjarat nafsaha qabala nikah, amma inda ma ta sama wa kanta aiki tun kan su aure, ya san ma'aikaciya ce kuma a haka ya aure ta, sahhat wa lazimat, to wannan aikin nata ya inganta, wa lazimat, kuma ya zama lazimi. Yanzu ba zai zo daga baya ce baya san aiki, ai ya san da aikinta, ya ganta tana yin aikinta, ya aure ta, to yanzu in haka baya san ma'aikaciya, to kamata ya tun a karan farko ya nemi wadda ba ta aiki. Amma in ya auri wadda take tana aiki da aikinta ya ganta, to in ba ita ce voluntarily ta ce ta hakura da aikin kawai za ta yi zaman aure ba to ba shi da damar ya lazumta mata ta ajiye aiki ina fata an fahimta qala ibn qasim fi hashiyati ibn qasim a cikin hashiyar sa yake cewa ay sahatil ijara wa lazim aqduha wa lam yamliki zawju fasqaha li anna manafi'aha mulikat bi aqdin sabiqin ala nikahi ibn al-qasim a cikin hashiyar sa sai yake cewa ay sahatil ijara aikin ta ya inganta za ta iya zuwa ta je ta aikin ta wa lazim aqduha wannan auren da aka daura kuma ya lazumta ya lazumce mata da igiyar aurenta a wuyanta sannan kuma da aikin ta ta ci gaba wa lam yamliki zawju fasqaha mijinta ba shi da baya mallakar bata wannan kwantiragin nata ko kwadagonta da take yace fita dena ba shi da wannan li anna manafi'aha saboda amfanin wannan aikin da take mulikat ta mallake shi bi aqdin sabiqin ala nikahi wato tinkanta aure shi an gane ko ya ganta da aikin ta aka yi aure ta to kaga tunda dama aikin ta ya riga ya auren to yanzu mijinta ba shi da baya mallakar rushe kwantiragin ta ko bata aikin ta yace ta dena ka koma cikin ar-raudatul murbi tare da hashiya ta ibn al-qasim a mujalladi na 6 shafi na 444 ka kuma duba madalibu ulin nuha mujalladi na 5 shafi na 272 walladhina sahu bihi zawjaki to a ƙarshe sai aka koma kan waccan mata waccan macen da tayi tambaya matan nan mai tambaya ta farko ko sai ya ce abinda muke yi wa mijinki nasiha an yasbira yayi hakuri wa yakuna aunan laki ya zama ma mai taimaka miki ala birriki biwalidayki akan biyayya ga wayannan iyaye naki ai ya kamata ya kalli yanayin da condition din da situation din da ake ciki ga iyayen talakawa ne ba su da hali ga uba ba shi da lafiya ga kuma karamin kaninta ba shi da aikin yi yace muna yi wa mijinki nasiha yayi hakuri sannan ya zama mai taimaka miki akan yi wa iyayenki biyayya wa ihsaniki ilaihi ma da kuma kyautata musu wa nansahuki anti aidan ke kuma muna yi miki nasiha bil bahthil jaddi an amalin fi madinati zawjiki ki iya bakin kokarinki matuka wajen neman wani aikin a garin da mijinki yake tunda su iyayen nan dawa ba ke kike zama da su financially kike taimakon su to ki samu wani aikin in kuma aiki ne da zaki iya neman transfer daga nan ki koma can kusa da mijinki kina aiki to ki kokarin yin haka hatta yumkinaki alintiqalu ilai har ki samu damar komawa inda yake wa musa'adatu walidayki ki ci gaba da kuma taimakawa iyayenki bima ya hatajani ilaihi da irin abinda suke da bukata min malin na kuɗi kina can kina aiki kina yi musu aike yan bukatun da suka saba gabatarwa suna nan suna yi wayan bagi an tataladdafi ma'a zawjiki amma fa ya kamata ki zama mai kwantar da kai da tausasa lafazi ga mijinki wa walidayki da kuma iyayenki shi ki ringa rarrashin sa ki nuna masa ga irin nauyin da ke kanki ya taimaka miki wajen sauke wannan nauyin su kuma ki ce ku yi hakuri kun san ina da aure sai mu ce mai gidan sai ya bani izini da haka ina dan samu delay ko na dan samu jinkirin kaza ba daga ba zaman kaina nake ba kun sani ma'ana tana nan tana rarrashin wannan nan ma tana rarrashin tunda dole sai an samu nan da korafi in ta je can can da korafi in ta zo nan an gane ko hatta tatamakkani min alqiyami bihaqqihim jami'an haddi ta samu damar tsayuwa wajen sauke haƙoƙin su gaba daya haƙoƙin mijinta da haƙoƙin iyayenta wa alla turda ahadan ala hisabi tadyi'i haqqi at-tarafil akhar wa alla turda ahadan kuma kada ta yarda da daya ala hisabi tadyi'i haqqi at-tarafil akhar bisa lissafin tozartar da haƙƙin ɗaya bangaren ma'ana ta dinga kokarin yin balancing can tana yi nan tana yi kamar yanda dai muka ji ko a koma cikin ar-raudatul murdi ma'a hashiyat ibn al-qasim mujalladi na 6 shafi na 444 da kuma madalibu ulin nuha mujalladi na 5 shafi na 272 insha Allah wannan shi kuma na wancan na farko ne wannan na biyun shi kuma website mallam ya bayar gashi nan islamic.info /AR gashi nan dai mutun yana so ya ga inda magana take zai iya koma a can insha Allah sai mu tashi al-masailul muta'alliqa bi huquqil walidainil maliyya abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tiban harshe